24 heures 6/24. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanin kwamitin yaki da corona na shugaba Buhari ga samar da cibiyoyin gwaji yayin da na kuɗi ke karɓa akalla naira 40,000 kafin su gwada mutum. Yan siyasa a Nijar na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar tsakanin Bazoum na PNDS da Usman na LDR. Shi kuma sarkin Kaltungo a jihar Gombe na sa a tantance allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Wakili na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta nada dan ba da rahotanni kan rikicin Myanmar, Tom Andrews, ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taba lamunta da shi ba, wanda ke bukatar kasashen duniya su tashi su ka kausar suka a kai. Yayin wata hira da ya da murya Amurka, Andrews ya ce wannan abu da ya faru a Myanmar tamkar hari ne akan al'ummar kasar kuma san bai dace ba, ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce. A da ranar Litinin sojojin kasar ta Myanmar suka karbe ragaman mulkin kasar, suka kuma ayyana dokar ta baci na tsawon shekara daya tare da tsare shugaba Aung San Suu Kyi da kuma shugaba Yoon Win Myint. Wannan rikici ya samo asali ne bayan kwanaki da aka kwashe ana kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da jam'iyyar NLD mai mulki wacce ta lashe zaben watan Nuwamba da aka yi. Rundunar sojin kasar ta Myanmar ta kiyama cewa da sakamakon zaben, inda take zargin cewa an tafka magudi. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar kasar Alexei Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5, inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'ummar kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari. Bisa la'akari da cewa Navalny ya riga ya kwashe wata 10 karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi, hakan na nufin zai kwashe shekara 2 da wata 8 kenan a gidan yarin. Ita dai kotun ta samu Navalny da laifin keta dokar hukuncin jefa gyara halinka daga wata shari'a da aka yanke mai a hukuncin shekarar 2014, inda yake sanar da hukumomi inda yake bayan da aka dauke shi rangaranga zuwa Berlin da neman maganin gubar da aka saka masa wacce ta kusan halaka shi. Shi dai Navalny ya sha fadin cewa hukuncin da aka yanke masa a shekarar ta 2014 bai ta da kullun siyasa ne, abin da ya kuma kwatanta da yunkurin hana shi yin takarar neman mukami karkashin dokar kasar ta Rasha. Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tunzura mutane su yi zanga-zanga a ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Su dai yan Democrat a majalisar wakilai suna zargin Trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tunzura magoya bayansa gabanin mamaye ginin majalisar da suka yi, inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben da ya kada Trump. Wannan tarzoma dai ta yi sanadin mutuwar mutum biyar ciki har da ɗan sandan da ke tsaron gidan majalisar, baya ga wasu dimbin mutane da suka ji raunuka daban-daban. Su dai lauyoyin Trump sun yi watsi da wannan zargi, sun kuma dasa alamar tambaya kan wannan shari'a, inda suka ce ba a taɓa tuhumar shugaban ƙasar da ya bar ofis ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba Donald Trump ya samar kan batun shigar baki kasar, ciki har da batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar Amurka da Mexico. Yayin da yake rattaba hannu, Biden ya ce ba sabon doka na kirkira ba, kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne. Makonni biyu da suka gabata cikin sa'o'in farko da ya kwashe a ofis, Biden ya ɗauki matakin dakatar da gina katangar da Trump ya sa a gina, wacce za ta laƙume dala biliyan 16 akan iyakar Amurka. Sannan ya aika da wata bukata akan shigar baki zuwa majalisar dokoki, inda 'yan majalisar suka jima da gaza cimma matsaya. A gefe guda, 'yan majalisa masu sassaucin ra'ayi da ke son a sassauta matakan karɓar baki a matsayin 'yan ƙasa a gefe ɗaya kuma masu ra'ayin mazan jiya da ke kokarin hana shigar baki kasar ba bisa ka'ida ba. Shugaban da ke kula da tsare-tsaren shirye gasar wasannin Olympics a Tokyo ya nuna ƙwarin gwiwar cewa za a gudanar da gasar a wannan shekara duk da cewa ana fuskantar annobar coronavirus, a cewar Yoshiri Mori, mutum da ya kamata a mai da hankali a kai shine yadda za a gudanar da wasannin, ba wai a rika cewa ko za a gudanar da shi ba. Tunde a watan Yulin bara aka tsara za a yi gasar ta Olympics, amma masu shirya ta suka dage ta zuwa tsawon shekara ɗaya. Yanzu a ranar 23 ga watan Yulin bana aka tsara za a fara gasar.
Labarun duniya a kan labaran. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kwamitin yaki da cutar corona na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato PTF a takaice, ya yi ƙarin bayani kan cibiyoyin gwajin cutar na gwamnati a yayin da na kuɗi ke cajin aƙalla naira 40,000. Dr. Muktar Muhammad na kwamitin ya amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi masa kan halin da ake ciki.
Duk da ana yawan gwaje-gwaje, har yanzu yawan gwajinmu bai isa ba, don aƙalla gwaje-gwajen da aka yi gaba ɗaya ba su wuce miliyan 1,300,000 ba. Aka duba kan lissafin yawan mutane na Najeriya, gaba ɗaya wannan bai kai kashi ɗaya ba ma na cikin 100. Ƙoƙarin da ake yi shi ne tunda cuta ba ta da magani sai dai a yi ƙoƙarin kare kai. Kuma shi ne abinda PTF da shugaban ƙasa ya yi tun a lokacin da aka fara wannan abu, take ƙoƙarin yanda za a yi mutane su fahimta kuma a ci gaba da kare kai, sa abin kare hanci da baki ko kuma yawan wanke hannu da kuma kasancewar ba a shiga cunkoso. So duk abubuwan da ake sun ta'allaka ne akan ƙoƙarin a kare cutar. Sannan waɗanda suka kamu da cuta kuma an yi ƙoƙari, an kakkafa wurare a asibitoci, an ba da magunguna, an ba da kayayyaki, an ba da horo ga likitoci da sauran ma'aikatan asibiti akan yadda za su gudanar da aiki.
To kai maganan ɗakunan gwaji wanda aka fi sani da laboratory ɗin, akwai ƙorafi da mutane ke yi su tarin yawa cewa in suka tafi neman a gwada su ana cajin su kuɗi mai yawan gaske kamar naira 40,000 zuwa sama. To me yasa ya kai ga irin wannan matsayi maimakon a ce ana yin shi kyauta domin a gano masu dauke da cutar har akai da killace su?
Ya danganta ina mutum yaje. Akwai wurare na hukuma wanda aka ware ana yin gwaji kyauta, akwai su a kusan kowace jiha. A yanzu haka mun ba da umarni cewa kowace karamar hukuma ya zama akwai wurin da aka killace na yin gwaji akalla asibiti daya. Idan ka je
asibitin gwamnati kenan,
na gwamnati, kananan asibitoci ma primary healthcare da general hospitals, kowace jiha mun yi magana da su, yawan ci suna kan yin wannan, watakila ba su ƙara sayi a ko'ina ba, amma umarnin da aka ba su kenan. Kuma duk inda ka je a babban birni na jiha akwai aƙalla wuri guda ɗaya, wasu ma suna da sama da haka, wanda za a gwada mutane a yi musu test. To banda wannan na gwamnati da ake yi kyauta, to akwai kuma na kuɗi, asibitocin kuɗi ko laboratories na kuɗi, su ma mun ba su dama domin su gwada mutane. Amma babban abin da ya sa muka ma ba su dama su asibitocin kuɗi ko kuma laboratory na kuɗi shi ne saboda masu shigowa Najeriya, waɗanda yake sun yi tafiya kuma yanzu za su shigo Najeriya. To idan ka yi tafiya ne ka zo, yanda aka yi tsarin shi ne za ka je wurin gwaji na kuɗi, domin a nan ne za a yi maka a fito da result, kuma su suke ba mu wannan sakamakon. Ba mu niyya mu haɗa wurin karɓan kuɗi da kuma wurin da ba a karɓan kuɗi a wuri ɗaya ba, saboda zai ba da wata kafa da za a yi wasu abubuwa da ba su dace ba. Shi yasa muka killace na kuɗi daban, su wa'annan za su yi fasinja wanda suka yi tafiya ko wanda za su yi tafiya. Sannan da na gwamnati wanda yake ba a biya kyauta ne, wanda yake kuma sun fi yawa, muna da sama da 80 a ƙasar nan, wanda yake mutum zai je ya gwaji a bashi sakamako ba tare da ya biya kuɗi ba.
Ƙasa mai mutane sama da miliyan 200, kuna da wajen gwaji kawai 80 a wannan ƙasa, anya ya isa?
80 ɗin da nake miki magana waɗanda ake yin gwaji kenan a laboratory ɗin, shine inda za a sarrafa specimen da aka ɗauka a duba a ga ko akwai ko babu.
Ba na kuɗin ba?
ba na kudi ba so wayannan
gwamnati kenan
na gwamnati kuma zake ga wadannan yawanci suna state headquarters ne nan ne ake da wayanda aka yi wa training wadanda suka samu horon yin wannan aiki idan ba kowa ne yake ba
Dr. Mukran Muhammad na committee PTF a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Nijar magoya bayan dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS Bazoum Muhammad da jam'iyyar adawa ta RDR Muhammad Usman na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar ga wakiliyar mutumar abari daga Damagaram
a cewar Mamman Saleh shugaban RDR can jireshin jihar Damagaram komai dai ya kankama na yakin neman zabe a nasu bangare
muna nan muna dauka matakan da suka dace domin mutunkari wannan farfaganta ya din neman zabe a zagayen da biyu to lalle duka abin da ya kamata a tsara mun tsara shi kowanne yana da dabarun shi da ba ana zuwa hudun shi ga irin dabarun da muka yi da irin dabarun da muka yi amma dai muna nan muna shirye-shirye kuma insha Allah shirin namu za mu shiga gaban Allah kamar dan kokowa na yan shiga hilin kokowa ai bai rena abokin karashi dole mu dauki duka matakan da ya kamata an tuka ai kayan tsaye
a wannan karo matasa na gungun adawa na Kafa Vanventen sun tsara wani salo na yakin neman zabe inda za su shiga sako da lunguna cikin wannan kasa ko neman mansalan zai ce anan
matakai kamar abin da shahi samari ko kuma matasa abin da shahi mata abin da shahi ma'aikata da sauransu to lalle su matasa sun tsarin su na huta karkara su sa committee domin tinkarar wannan zabe mu abin da zamu ci anan lalle sun tsare abin da rage gare mu mu jawo hankalin su su abu bisa kan kaida
su ma daga nasu waje jam'iyyar PNDS tarayya a ta bakin kakakinta Hafiz Malam Bashir batun yanzu ba suka yi wannan shiri
da yake tsarin mulki mun nan Niger shine wanda ke cewa tsarin mulki mai ruwa biyu kuma duk inda aka ce zabe na shugaban kasa daman ana rabe a hankali ya rabu abi ko a wuce a zagaye na farko in an samu rinjayen da doka ta tanadi ko kuma ji zagaye na biyu to saboda haka kenan tun farko ma zaben da muka tashi shirya shi mun shirye shi na farko ashe yakin neman zabe zagaye na farko in har Allah ya sa ba samu nasara ba kuma a dawo yakin neman zabe na zagaye na biyu saboda haka gaba ɗaya a lokaci guda muka yi tanadin wa'annan zagaye guda biyu na neman shugabancin kasar Nijar duk abin da ya kamata a yi tanadi mun yi tanadin shi tun zagaye na farko
yanzu yan siyasa sun zage dan tsaye kan wannan zabe duk da ma ana ganin yanzu ba wani armashi ne ke akwai ba sai Hafizin ya ce
eh to kamar haka ne ake gani to amma ba haka bane mu a wajen mu tayin da tsare a shirye muke mun yi shirye-shiryen mun kimsa duk abin da ya kamata a ce an yi a yakin neman zabe wanda muka yi a zagaye na farko haka za mu yi shi a zagaye na biyu insha Allah wancan ya yi armashi a yawan 'yan takara ai mutum 30 ne wannan gamu kuma mutum 2 ne za su tsaya takara
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja sarkin kaltungwa jihar Gombe Alhaji Salim Muhammad Umar ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta gayyaci masana kimiyyar magani don nazartar ingancin allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita sarkin na magana ne a taro da manema labaru a wata liyafa kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya yi kuma na rahoton
Michael Tingo injiniya Salim Muhammad Umar shine mataimakin shugaban kwamitin yaki da cutar corona a jihar Gombe ya ce tantance sahihancin maganin corona za a shigo da su zai kawo kwanciyar hankali a zukatan yan kasa
yan jarida muna godiya kwarai da gaske da kuka musamman da kira namu zuwa wannan karamin gari namu na Kaltungo kuma muna son mu kira gwamnati tare da kira duk masana kimiyya namu su zauna su tantance duk wata irin magani da za a aiko da su sai su gaya mana da bakin su akan wannan maganin ba ta da illa saboda mu samu karfin gwiwa na kada mutane mu a ji a karɓar da allura amma in ba mu samu haɗin gwiwa da masana kimiyya na wajen magani ba to fa da ƙirmin umurai mu zai tasiri sai mu haɗu gwiwa mu yi aikin nan tare da su Allah zai taimake mu mun gode
shugaban kwamitin liyafar Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa alkaban Kaltungo ta bayyana yan jarida da cewa su ne al'ummar da suke wayar da kan mutane kan abubuwan da ke faruwa a duniya
baba da yake masoyin yan jarida ne ya san muhimmancin jarida ya san muhimmancin yan jarida da yan shi to ya tara su ya kakulo daga stashi ya tara su saboda ya gode musu a bisa ayyukansu da suke yi na taimakawa gwamnati na taimakawa kasa wurin fadakar da jama'a da fadan abun da shine zahiri a kasa kuma saboda ya kara karfafa musu gwiwa su ci gaba da ayyukansu shi yasa ya tara su ya zakulo su su ci abinci tare su shawari tare yan jarida mun gode Allah ya kai kowa gida lafiya assalamu alaikum.
Wakilin gidan talabijin na Abubakar Yuni ARTV ta bayyana taron da cewa Karama manema labarai ne.
Ni sunana Hajiya Binta Usman. Na zo daga gidan talabijin na ARTV. Gaskiya wannan abu yayi kyau wanda sarki mai kaltungo ya shiryawa yan jarida da kuma masarautarsa ta kaltungo. Gaskiya an ci an sha duk shekara yana yi amma wannan shine zuwa na farko da cewar abubuwan da ake gaskiya kan wallahi na kayyata jama'a na kuma kayyata masarautar kaltungo baki daya.
Wakilin gidan radiyon sashen Hausa na Jamus Al-Amin Muhammad shine gabatar da jawabin godiya a madadin wakilan kafafen yaɗa labarai na ciki da kuma na kasashen ƙetare.
Muna mika godiya ta musamman ga mutunta mu da aka yi don taɓa ganin sarki da kansa ya kira ɗan jarida ya zauna da su ya ci abinci da su. Saboda haka muna mika godiyarmu wacce ba za ta taɓa misaltuwa ba. In Allah ya tsaya da akwai ayyuka da yawa da za mu yi wanda za su ƙara ɗaukaka martabar wannan gida da ma masarauta da garin baki ɗaya.
Masu rawa da waka na kasar Tangale sun gabatar da rawa da waka a wajen liyafar. Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Kaltungo a jihar Gombe Najeriya.
Kara shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli mun karɓi bakuncin Dr. Biro Ahmad Amshi, Dr. Kacala Lawal Gaptiya da kuma Dr. Yusuf Sale. Sinadarin hydrogen wani bangare ne na sinadarin carbon dioxide wanda masana suka bayyana cewa yana taka rawa wajen gurɓata yanayi. Lamarin da masana suke gani ya kamata a kiyaye yawan wannan sinadarin a cikin muhalli. Bincike ya nuna cewa kimanin wani sashen kasar kaso 30 cikin 100 ne a kowace shekara hamada take mamayewa. Sai dai kuma Dr. Meru Ahmad Amshi, masaniya kuma commissioner albarkatun noma da ma'adanan kasa a jihar Yobe Najeriya, ta ce akwai mafita har idan za a mara wa manoma baya. Ko menene take nufi da haka?
Akwai guna yana fitowa.
ruwa sosai a area arewacin Yobe kuma mun san cewa Yobe tana fuskantar matsalolin hamada tana taimakawa in ta tsoro ta rufe kasa a rani ba za ki tabi shiya ko daya ba amma sai ki ga wannan guna Allah ya bada yanda zai rayu a kasa zai rufe kasa so kin ga yana ragewa ƴaƴan guna mai ne mai kyau wanda nutritionally ya fi nai gyada ya fi man gyada kuma in aka fitar dabbobi ma suna amfana da banda tukan seed din ainihin wannan kokon suna nan kaman ƙwariya ne suna the same family dabbobi suna amfana kuma yana da kyau matuka ga dabbobi a lokacin da nake wannan ayyuka na jima ina yi muna duba abinda al'umma za su amfana kuma mu ga yaya zamu yi wasu matsaloli a rage su kaman yanzu desert encroachment yanda yake zuwa kuma mutanen dama suna yin guna me ya kamata a taimaka musu yayi za su yi a inganta musu wannan production na wannan guna da processing din kuma dabbobi ya za a yi su ma a ba su abinci don akwai lokacin da kwata-kwata babu abincin dabbobi to kin ga wannan da tukan nashi da abin da ya saura kaman karago ko tunkuza bayan an fidda mai da wannan na ƙwariya bayan duk yana taimakawa kuma farmers alhamdulillah suna matukan sha'awa
to kowace matakai ya kamata al'ummar duniya ta dauka domin kiyaye dawamar yanayi musamman maganin yadda matsalar take da ta'azzara duk da kacin lalawar gaciya shine shugaban ma'aikatar sashen yanayi ta Niger ya kuma yi tsokaci kuma da wannan lamarin
matakan da duniya ta dauka zamu sai da kyan gwamnati mun rubuta shi amma san to mene ne yake da tsawon gaskiya da aka samu ha sai a kuma ga ya za a gyaro ta a ga dai yau ga abu hata mu zo ci gaba tunda ana bayani kullu ana tambaya sosai ta harkar mene ne yake da kuma mene ne yake da tsari nan ku da san cewa shine cikin da ke kiran mu bai mu wanda kuma muke lumfa sana cikin shi idan ne yana sanadare irin irin na gaskiya kuma kin da ke cewa mun da tsare mun da tsare tabi ta gwamnati sun gasa ne wanda su karfin su babba shine kamar yanzu rana ya shigo na shi zafi bisa kasa ko ruwa haka nan sai kasa ba shi ma da kanshi kasan dole shi ma sai ya aika na shi zafi kawai cikin lafiyar da ke zo mana da rana da kasa nan take gudu lalle ba dai bana kasa shine zai shine yake sama infrared na jin shi don da suka ban da su kira cikin iskar nan na atmosphere su suke mai do mana wasu gurbin wannan da shi da jama'a da kuma yake kasa ma
na shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Na fara shirin namu na wannan mako ne da jaridar misali da kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta wurzo mana a farkon shirin da cewar kayan jam'iyyar adawa na MSA karkashin jagorancin shugaban kungiyar na kasa Maurice Kamto su fara gudanar da wani taruka su a birnin Yaounde domin neman zuwa wajen kasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen yadda yanzu haka aka sanya doka kan hana kungiyoyi bayar da wata zanga-zanga ko kuma wani taruka a faɗin kasar. Jaridar Le Jour kuma ta rawaito mana cewar a garin Kumba bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila yanzu dai ɗan bindiga sun yi awon gaba da waɗansu malaman makarantar sakandare guda biyu masu garkuwan suna bukatun malaman ne da su daina gudanar da karantar da ɗalibai domin su bijirewa lokacin da wata ƙasa da wuce kan mutum inda ya musu na cewar a koma makaranta. Jaridar Economy ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar da take kula da ɓangaren noman kakao a kasar jamhuriyar Kamaru ta buƙaci gwamnatin kasar da ta tallafa wa masu sana'an noma domin farfaɗo da harkokin su. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce matasa a bangaren yan aware waɗanda suka ajiye makaman su kana gwamnati kuma ta yi musu alƙawarin ɗaukar su ga waɗansu ayyuka a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru, yanzu ne sun fara nuna bishin su kasancewar har yanzu alƙawarin da gwamnatin kasar ta yi musu ba su gani a ƙasa ba. Zan kammala shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ana ita kuma ta gulmanta mana cewar mata da matasa sun fara nuna ƙorafinsu kan yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi ko kula da su a yayin da ake rabon mukamai a gundumomi goma na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Kana cewa an yi amfani da su wajen gudanar da zaben a jihohi goma na kasar, kuma yanzu an yi watsi da su suna buƙatar gwamnatin kasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewar su ma an shigar da su a waɗansu ɓangarori daban-daban domin samu su da ayyukan yi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mama Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daga cikin matakan da ya dauka tun bayan shigarsa office, shugaban Amurka Joe Biden ya nika bukatar tsawaita yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya da aka kulla tsakanin Amurka da Rasha, wacce ake kira START a takaice, wacce har ila yau ita ce ta rage cikin yarjejeniyoyi da ke tsakanin kasashen biyu. A da ranar 5 ga watan nan na Fabrairu, wa'adin wannan matsayar da aka cimma zai kawo ƙarshe. A tattaunawa ta farko da suka yi ta wayar tarho, shugaba Biden da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun zanta kan yadda kasashen biyu suke da muradin ganin an sabunta wannan yarjejeniyar, suka kuma amincewa wakilan bangarorin biyu su yi maza su fara aikin tsawaitawa kafin ranar 5 ga wannan watan na Fabrairu. Kamar yadda fadar White House ta faɗa a ranar 26 ga watan Janairu, daga cikin kalaman da shugabannin biyu suka tattauna kwana guda bayan zantawar shugabannin, daukacin 'yan majalisun dokokin Rasha biyu sun kada kurin amincewa da tsawaita wannan yarjejeniyar. A dai shekarar 2010 aka rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar tsakanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha a wancan lokacin Dmitry Medvedev. Yarjejeniyar ta takaita wa Amurka da Rasha mallakan makaman nukiliya 1,550 da kuma makamai masu linzami 700, sai kuma nau'in makami mai linzami na ICBM da ke iya ratsa nahiyoyi da babababai 800 ga kowace ƙasa. Sannan matsayar har ila yau ta tanadi bari na ziyartar wuraren kera waɗannan makaman don a ga ko ana kiyaye ƙa'idoji da aka gindaya. Mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki ta faɗa a wani taron manema labarai cewar sabuwar yarjejeniyar da ake kira START ita ce kadai ta rage wacce za ta iya dakile makaman nukiliyar Rasha, kuma muhimmiyar madogara ce ta samun daidaito tsakanin kasashen biyu, wato Amurka da Rasha. Sakataren yada labarai a ma'aikatar tsaro ta Amurka Pentagon John Kirby ya ce amincewa da Rasha ta yi da wannan sabuwar yarjejeniyar za ta kare muradunmu da suka shafi tsaro, kuma dukkan Amurkawa za su kasance cikin yanayi na tsaro idan aka sabunta ta. Ya ƙara da cewar tsawaita wannan yarjejeniyar wadda za ta takaita tarin tilin makaman nukiliya har sai zuwa 2026 zai baiwa Amurka da Rasha lokaci da za su duba wata hanya ta dakile yaduwar makamai, wanda hakan zai ƙara rage haɗarin da Amurkawa suke fuskanta. Amurka ta sa ido kan irin ƙalubale da Rasha ke haifarwa da kuma yiwuwar samun wata hanyar da za ta dakile rumbun makamai da China ta mallaka wanda ke ci gaba da ƙaruwa. Yayin ganawa da suka yi ta wayar tarho da shugaba Putin, wato baya ga batun sabunta wannan yarjejeniyar ta START, shugaba Biden ya taɓo batutuwa da dama da Rasha ke yi waɗanda suke tada jijiyar wuya. Daga cikinsu akwai barazanar da ƙasar ke yi wa 'yancin gashin kan da Ukraine ke da shi, kutse cikin rumbun bayanai da ya shafi kamfanonin Amurka da ma'aikatanta yin katsalandan a zaben Amurka na 2020. Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na bada tukuici don a kashe dakarun Amurka a Afghanistan da kuma saka guba ga shugaban ɗan adawar Rasha Alexei Navalny. Shugaba Biden ya faɗa wa manema labarai cewar na lura cewa za mu iya aiki don kare muradin ƙasashenmu kamar wannan yarjejeniyar Tastat. Mu kuma fito ƙarara mu faɗa wa Rasha cewa mun damu da irin halayen da take nunawa. Wannan shine sharhin da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka na yau.
Mauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamalika da na jagorantar shirin da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.